Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na mun karfe 9:30 a gogon Nigeria da jar Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan a gogon Ghana. Fashikin shirin namu na yanzu za mu ji hira na musamman da muka yi game da siyasar Amurka, inda a karo na farkon tarihin kasar an zaɓi mace baƙar fata a matsayin mataimakin shugaban kasar na Amurka, Kamala Harris. Haka kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda muka ji ta bakin wata 'yar siyasa game da Kamala Harris. Sannan kuma har ila yau a Najeriya za ku ji inda wasu mata suka ba da ra'ayoyinsu game da wannan siyasar Amurka mai cike da tarihi da ya gudana a jiya. Baya ga haka, za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma duk kafin nan, bari mu fara tashar labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin Biden ta soki matakin China na kakaba takunkumi kan wasu jami'an gwamnatin Trump a ranar Laraba, mintoci kaɗan bayan rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 46. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na daga cikin mutane 28 da ma'aikatar harkokin wajen China ta ce sun shirya da kuma aiwatar da wasu jerin matakai marasa daɗi wanda suka shafi harkokin cikin gida na China, suka yi kuma katsalandan kan muradin China da bakantawa jama'ar kasar China da kuma lalata dangantaka tsakanin Amurka da China. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Hu Chengying ta bayyana Pompeo a matsayin sauna a lokacin da take ganawa da manema labarai yau Alhamis a Beijing. China ta kuma kakaba takunkumi kan tsohon mai ba shugaba Donald Trump shawara kan kasuwanci Peter Navarro da tsohon mai ba da shawara kan tsaron kasa Robert O'Brien da kuma wanda O'Brien din ya gada John Bolton. Ma'aikatar harkokin wajen ta ce takunkuman da aka saka wa ɗaiɗaikun da kuma iyalansu shi ne an haramta musu shiga China, yankin Hong Kong da kuma Macau. Hakanan kuma ta ce an haramta musu da kamfanonin da suke da alaka da su daga yin kasuwanci da China. Shugaban Amurka Joe Biden da mataimakinsa Kamala Harris sun karkata akalar cikakkiyar ranarsu ta farko a ofis kan kwamitin yaki da coronavirus na gwamnatin tarayya. An shirya Biden zai jawabi a yau Alhamis kan shirin gwamnati da kuma sanya hannu kan wasu dokokin shugaban kasa da kuma sauran ayyuka da suka shafi yaki da COVID-19. Tawagar yaki da coronavirus ta Biden da Harris za su yi musu bayani, ciki har da bayani kan halin da ake ciki na tsare-tsaren allurar rigakafi da ake yi a duk faɗin kasar. Biden ya sanya burin ƙara yawan allurar rigakafin miliyan 100 a cikin kwanaki 100 na farkon wa'adin mulkinsa. An fara yin allurar rigakafin tun a tsakiyar watan Disamba da ya gabata, inda aka mai da hankali kan ma'aikatan lafiya kuma tsofaffi da suke zaune a gidajen kula da tsofaffi. Da zuwa safiyar jiya Laraba, an yi wa mutane miliyan 16,500 allurar rigakafin, a cewar alkaliman cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis, wasu ‘yan kunar bakin wake biyu sun kai hari a wata kasuwa a babban birnin kasar Iraki, inda suka hallaka akalla mutane 23 da kuma jikkata wasu 50. Bama-baman sun tashi ne a tsakiyar Al-Sharqi, babbar cibiyar kasuwanci da ke Bagadaza. Sai dai har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin. Irin waɗannan hare-hare ba kasafai ake samun su ba a Bagadaza bayan galaba akan kungiyar mayakan IS a 2017. Shugaba Barhamad Sali ya yi Allah wadai da wannan harin, yana cewa Iraki tana adawa da yunkurin ta yadda zaune tsaye a kasar. Kanar Wayne Moroto, mai magana da yawun kawance da Amurka ke jagoranta kan kungiyar IS, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa harin wani misali ne da 'yan ta'adda suke kashe 'yan Iraki 'yan uwansu da kuma cutar da waɗanda ke neman zaman lafiya. Zimbabwe na zaman makokin rasuwar ministan harkokin waje kuma ministan kasuwanci na ƙasa da ƙasa Sibusiso Moyo. Gwamnatin kasar ta ce babban jami'in diplomasiyya ya rasu ne a ranar Laraba bayan ya harbu da cutar COVID-19. Moyo ya samu ɗaukaka ne a duniya a matsayin janar ɗin soji, wanda ya zama mai magana da yawun waɗanda suka yi juyin mulki da ya hambar da daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe a shekarar 2017, wanda aka mai gurbinsa da Emmerson Mnangagwa. Moyo shi ne minista na uku da ya rasu daga cutar COVID-19 a cikin watanni 6 da suka gabata. karamar minista mai kula da lardin Manicaland Ellen Gwaradzimba ta mutu a makon da ya gabata, sannan ministan noma Ferenci Shiri shi ma ya mutu da cutar a watan Yulin da ya gabata. Adadin waɗanda suke kamuwa da kuma waɗanda ke mutuwa sakamakon cutar ta COVID-19 yana daɗa ƙaruwa a Zimbabwe, tare da sama da mutane 16,000 da suka harbu da kuma 505 da suka mutu a watan da ya gabata, a cewar cibiyar tattara bayanai ta Jami'ar John Hopkins.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karan farko na tarihin kasar Amurka, an zaɓi mace baƙar fata a matsayin mataimakin shugaban kasar mai suna Kamala Harris. Na tattauna da Dr. Rakiya Mamman, lecturer a Open University da ke Abuja kuma mai ba da shawara ga Majalisar Ɗinkin Duniya kan kawo ƙarshen cin zarafin mata da 'yan mata a Najeriya. Na kuma fara tambayanta a kan fahimtarta game da waɗanne irin ƙalubale ne ke gaban mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris. Ga kuma yadda ta amsa.
So alhamdulillah, ita ne mataimakiyar shugaban kasa, irin kalubalen da nake ganin za ta samu a yanzu dai zai shafi abubuwa guda uku ne. Kin ga dai na farko dai gashi Amurka tana cikin wannan halin na coronavirus, ga kuma zance da ake samu na wariyar da ake samu na launin fata da har yanzu dai ya kafa ita kasar Amurka. Wannan ne irin kalubalen yadda za ta yi ta kafa kowa a dawo a goma bayan wannan gwamnatin dai. Gwamnati kuma yawanci masu sa baki a magana tana cewa ita ce Allah za ta zama wanda za ta fi ƙarfi a wannan gwamnatin. So kalubalen da nake ganin duk da cikin kowa.
To wace irin rawa kike ganin za ta iya takawa wajen fitar da mata kunya yanzu da ta samu mukamin?
Ai mata tun da har America ta zaɓi mace a matsayin da aka zaɓe ta, gaskiya yanzu dai zai ƙara ma mata ƙarfin halin cewa za su iya shiga a zance a harkar siyasa a dama ta su. Tunda dai kin ga America ne wadda ta zaɓi ƙasa Clinton, kin ga dai wahalar da ta sha. Amma gashi wannan ta fito kuma a lokacin nan gashi ta samu. Gaskiya na gani mata dai yanzu za su yi tasiri ga za su yi iya dai sosai. Ina gani dai ta ƙara ƙarfin hali.
Kina ga a nahiyar Afirka an ɗauki hanyar baiwa mata irin wannan dama a fagen siyasar ƙasashenmu ko da sauran tafiya?
Gaskiya a nahiyar Afirka balle ta wuraren madannan gaskiya da sauran tafiya, saboda ba a ke kuma koma baya. In kika duba yanzu harkar da ake ciki, mata yanzu da suke cikin siyasar sun wa'annan abubuwan siyasa ne gaskiya ga matan Afirka sai a hankali, saboda ƙalubalen da suke fuskanta yanzu hanya fanada. In gani yanzu dai da yar ake samun mata mafi yawanci suke sha'awar shigar siyasa a wurinmu, to gaskiya akwai tsoron. To kin ga dai yanzu siyasan yadda ta dawo, kin ga siyasa ta zama harkar kuɗi, kuma ba kuɗi kake da shi ba shigar siyasa a irin wannan gaskiya yana da wahala. Harkar siyasa ya zama kuma akwai yawan adalci a ciki, saboda kika ga irin cin zarafin da ake yi cikin harkar siyasa, kin ga dai mata dai wannan zai zama masa abu ne mai wahala su shiga. Kuma yadda ake hanyar zarar nahiyar ma'adani ya mu mace wanda take shiga harkar siyasa, saboda ana masu wasu irin ƙida a kan wanda ta bisa shiga siyasa. Ko har yanzu dole ne a ƙara sai an wayar da kan mutane a kan irin waɗannan harkokin kafin dai gaskiya samu mata ke su zauna a harkar siyasa. Wanda ma haka kuma ai kin gani ita Kamala Harris ai ta samu mataimakin shugaban ƙasar ne ya zaɓe ta, ya ba sa samun goyon baya.
To daga ƙarshe da a ce za ki haɗu da Kamala Harris gaba da gaba, wace shawara za ki ba ta a matsayinki na 'yar uwarta mace?
Gaskiya shawara da zan ba ta sai dai in gaya mata cewa harkar mata dai don Allah a wayar da kai a kan harkar ilimin mata. Gaskiya kuma ba ma a nan har America da abubuwa din da ya shafi ilimin mata ƙara ƙarfin gwiwa a gurin nan za a samu cigaba. Sai dai za a samu dai ta taimaka a duka hanyoyi ta yadda za ta iya taimaka wa mata a duk duniya, ta Afirka da dai ko ina dai a duniya dai ta zama ba ba a ji akan harkar ilimin mata ba ba a samu ci gaba.
To madalla Dr. Kiyamamman kenan mai bada shawara ga Majalisar Dinkin Duniya kan kawo ƙarshen cin zarafin mata da ƴan mata a Najeriya. Yanzu kuma zamu leka Jamhuriyar Nijar, inda abokin aikinmu Abdulaziz Adali Toro ya yi hira da wata ma'aikaciyar lafiya da kuma ƴar takara a Majalisar Ƙasar, Hajja Tidar Ahmani.
Yayin da aka rantsar da shugaban kasar Amurka na 46 Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris, mun tuntubi wata ƴan majalisa a asalin kasar Niger, mace wadda ita ma take son zama ƴan majalisa, akan wannan rana ga abin da take cewa.
Ni dai sunana Tidar Ahmani, kuma an aihe ni a garin Keta, jihar Maka Keta, kuma na farko ne mace ta hito ƴar takara a jihar Keta a bisa ikon ga na Muhammadu Isuhu. Allah ya ba mu kota mu ya karu, mun ka samu kota dan 5%. Amma bisa 100 sai a ba mace kashi 25. Mu jiha mu take ta komin hudu gare mu, mun samu kotan komin guda, alhamdulillah. To bisa wanga iko na America da ya hito, abin ya ba da shawa mace ta zama vice president. Ai dama kowa da farawa na shi kai bisa. Mu ma da wuri ba mu samu dan 5%, yanzu Allah ya ba mu. Muna fatan mu wa Niger wata rana mace ta hito ko shugaban kasa ko mataimaki.
A nan Amurka, Kamala Harris ta zama mace ta farko da ta zama mataimakiyar shugaban kasa Amurka Joe Biden. Ga ganinku, wani irin sauyi kuke so ku gani Amurka ta ayyana a nan zuwa gaba?
Abinda muke fata sauyin da Amurka za ta yi ta ayyana bisa demokrasiya. President ɗinsu ya hudi zai haɗa kan ƴan Amurka. To mu ma muna son a kama mana demokrasiyar mu ta yi ƙarfi ta yi Afirka, ƙasashen Afirka. Da demokrasi ba ta yi sai da waye kai, sai da hali a yi ayyuka, sannan a ce demokrasi ga abin da ta kawo muna. Waye kai na al'umma a gane nihin demokrasiya shi muke wata. Kuma bisa harkar duniya gabaɗe muna fatan kwanci hankali ta samu. In Amurka ta kama mun san komai yana yiwuwa.
Hajja Tidar Ahmani, a ganinki hukumar Sini za ta yi adalci a wannan zaben da aka gudanar? Dan kamar da kika sani, har yanzu akwai wasu ƴan majalisa musamman mata suna ci, har yanzu ba su samu bayanai akan kuɗin da aka kada musu ba. Me zaki ce akan wannan lamarin?
Ni dai ana wa gani Sini yanda ta yi zaben ta na hukumomi, ƙananan hukumomi, shi ma da kota an ka yaba. Muna tsammani waɗanga ma insha Allah za a yaba. Tunda ita Sini abinda an kabata na ta yi transmitter, duk duniya ta yaba zaɓenmu, ta yaba Sininmu. Don ban ga ba alamar za a yi mana wani abin da ba daidai ba, ni dai ana wa gani. Kuma insha Allah muna fata yanda an kai wancan zaɓe lahiya na ƙananan hukumomi, an kai zaɓen shugaban ƙasa premature da na majalisa, shi ma a ƙare lahiya insha Allah.
Da ƙarshe kuma, Hajja Tidar Ahmani, wani kira gare ki ga mata ƴan uwanki wanda su ma suke cikin wannan gwagwarmayar neman kujerar zama ƴan majalisa na ƙasashen Afirka, musamman in ce a Niger, inda ake shirin yin zaɓe zagaye na biyu na shugaban ƙasa 21 ga watan Fabrairu na wannan shekara.
Kiran da gare ni ga mata ƴan uwata, ƴan takara duka, Allah ci shi mu ya ba mu sa'a mu huce. Kuma wanda ba ta samu ta huce ba wani abu ne ba demokrasi haka take. Lokaci in ya zo kuma sai a sake ka aiki kuraje. Mun dama mata mun gadi lit, mun gadi kokowa. Kenan in Allah ya ba mu muka huce, mun san mun samu. Kuma sai ni ba mu tsammani ta ci mun kuri'unmu, sai ni abinda ta bada shi ne za a aiki da shi. Kenan sai mu hankura in wata shekara ta zo kuma in muna da rai kuma sai mu koma daga.
Wannan ita ce kaɗan daga cikin tattauna tare da mun kai da Hajja Tidar Ahmani, ƴar asalin ƙasar Nijar, wadda ita ma mace ce ta farko a jiharta neman takarar zama ƴan majalisa. Abdulaziz Adidi Toro, sashen Hausa na Muryar Amurka, daga nan birnin Washington DC.
To a gaishe da Abdulaziz Adidi Toro. Har ila yau, ƴan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da siyasar Amurka mai cike da tarihi da ya gudana a jiya. Wakilinmu Hassan Tambol ya ci ta bakin wasu mata.
A karon farko a tarihin ƙasar Amurka, an zaɓi mace baƙar fata a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka mai suna Kamala Harris. Akan haka, Nijar ayoyin wasu mata game da wannan zaɓen na uwar gida Kamala Harris.
Sunana Hassana Sarauniyar BTE. Ai ni ka san ni mai sauraron rediyo ne, sai da nayi guda da naji haka na.
Kiji aya.
Daɗi ni ji. Allah sa ƙasashen duniya su koya da haka. Har gidanmu Najeriya, ai mata sun samu dama a dama da su cikin siyasa dan mu ma muna fatan a dama da mu ko ba a yi da mu ba a yi da jikokin mu
kuna fatar a Najeriya a zaben mace a matsayin mataimakiyar shugaban kasa
rai ma inda ma banda na fara tsufa da sai in je ko ni a zaben
da a ce ki ba da shawara wace shawara zake ba ita Kamala Harris
to sai ta yi ma Allah godiya ta rike abinda wannan wanda ya zabe ta mataimakiya ta taya shi aiki kasa ta gyaru kuma mu muna jin dadin mulkin Amerika yanzu saboda an ba musulman duniya su shiga sayen na suka ga dama
wani irin misalin jagoranci kike son ta nuna wa mata
to ba ko dai ita ya kamata ta ja mata kudu da arewa gabas da yamma ta sa mata jikinta ta nuna ma mata ai ita tattawarin mataimakiya shugaban mu kuma mata ba ta goyon baya 100% Allah ya taya ta riko mun mata murna kwarai
my name is Amina Talabede we are so happy for choosing a woman to be the vice president madam Kamala Harris
sunana Silifa mun ji daji mu yi murna don Najeriya din gaba mu ma muna fata mace ma su ma su jinga ci gaba mu samu fight na mata nan Najeriya mu ma gaba da Allah ta muke mu shi kuma shi da na wajen ma Allah ta muke shi
sunana Yabo Se na Alhaji Yaro a Akinyele abin da zan fada dai mu ma mun ji dadi yana da kyau amma mu ma muna so a Najeriya mu ma mu samu matsayi wanda zai sa dai duka abubuwa muna so
kamar mi da muke nan
kamar dai komai da ya tsadan gane da su abubuwa ne kwano ne abinci ne makarantar yara da abinci da komai
sunana Ajara Alhaji Yaro babanmu
to me zaki ce a game da Kamala Harris da ta zama ma vice president na America
sunana ta murna da mace ta sama mataimakin America muna ta murna kwaya kwaya Allah ya sa Allah ya daga kata ta ta zama magana gaba daya zo ta taimake mu a Najeriya komai da ya tsadan nan a Najeriya Allah ya sa komai ya sauki shinkafa ne menene abinci da komai ya zama sauki kamar yanda yake da
to na ga kina dariya ke ji dadin ta zama mataimakin shugaban kasar America kenan
na ji dadi kwarai wallahi na sana ta ya ta murna sosai da sosai
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla a gaida Hassan Tambuwal wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka
America's my home.
kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, barkanku da kasancewa tare da shirin takaitattun labaran wasanni da zo muku a duk ranar Alhamis da daddare. A shirin namu za ku ji batun komawa ga mahalicci da tsohon ministan harkokin wasannin Najeriya Bala Kaoji, sai kuma korafin da sakataren kungiyar kwallon kafa Turki Torres yayi akan rashin bin dokar corona da wasu club ba sa yi. Da farko dai mun samu labarin rasuwar tsohon ministan harkokin wasanni Bala Bawa Kaoji mai shekaru 60 da haihuwa a ranar Talata 19 ga watan Janairun wannan shekara da muke ciki, kuma an yi sallar janazarsa a babban masallacin birnin Abuja. Yanzu kuma za mu shiga batun tattaunawa ne da Abdullahi Bayan, sakataren kungiyar kwallon kafa ta Turki Torres da ke Bauchi, kan batun rashin bin dokar cutar corona da wasu jihohi ba sa yi. Ya buƙaci hukumar kwallon kafa ta NFF ta tabbatar kowace kungiyar kwallon kafa ajin kwararru suna bin dokar cutar corona na hana 'yan kallo shiga stadium domin kallo.
Sunana Abdullahi Ibrahim, sakatare na kungiyar kwallon kafa ta Turki Torres da ke Bauchi State. Alhamdulillah, kamar yadda dokan Nigerian Football Premier League ya ce, kowace kungiyar kwallon kafa da take da wasanninta za a buga babu 'yan kallo. A halin yanzu kusan in ce mu dai a nan a arewa mu ne kawai ake yawan damu da wa'annan maganganu na a shiga babu 'yan kallo. Kasancewan duka inda muke tafiya lallai muna ganin yadda suke barin mutanen su suke shiga. To sai dai
za ka misalin guda
yawa kamar lokacin da kungiyar kwallon kafa take muka je wasan mu da Ayimba, har ticket ma mun gani an sayar a wani wuri. Kuma wannan sati da muka dawo daga Akwa shi ma sun ce mutane sun cika ciki, duk da ni ban samu zuwa ba saboda wasu ƴan lallura. Ya tabbatar da cewa lallai akwai gagarumin aiki ga ita hukumar gudanarwa na Nigerian Football Premier League din, na idan har ta saka doka to ta sa ido a duk inda aka saka dokan nan a tabbatar an yi shi, ba kawai wasu wurare a zo su ne kawai suke yin abin da su ga dama, wasu wuri kuma a samu su ido akan me ake me yasa suka yi kaza ba.
Matsayin club a yanzu su ne suke kan gaba,
kungiyar kwallon kafa ta Rivers United tana kan gaba, kuma da mai biye mata kungiyar kwallon kafa ta Lobi Stars, duk da dai yanzu ne aka fara kakan wasan shi zaman irin wannan gasa namu na kwararru na matakin farko ba a sanin mace to she miya ya kare.
Amma ma ita wanda take kan gaban na Turki Torres ta samu nasara kanta ko?
Kwarai da gaske, domin kwallon da muka jefa musu a raga su karan kansu suna mamakin irin Allah Allah suke ma a tashi saboda yanayin yadda wasan ya kankama. Haka da muka tafi kungiyar kwallon kafa ta Ayimba, yaran ma suna roƙon yan kwallon mu cewa kar ku tona mana asiri, da Allah ku yi hakuri a tashi haka. So insha Allah bana kakan wasan nan al'umman jihar Bauchi za su dara, don haka muna dada neman goyon baya da addu'o'i ga dukkan masu kaunin cigaban kungiyar kwallon kafa ta Turki.
Abubuwan da muka iya kawo muku kenan a shirin takaitattun labarin wasanni na wannan rana ta Alhamis. Ni ne Abdulwahab Muhammad daga birnin Bauchin Yakubu a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad.
Wanda jiki shike son karin jini kafin a san azan to auna.
sai labarai, amma fa a takance.
Gwamnatin Biden ta soki matakin China na kakaba takunkumi kan wasu jami'an gwamnatin Trump a ranar Laraba, mintoci kaɗan bayan rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 46. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na daga cikin mutane 28 da ma'aikatar harkokin wajen China ta ce sun shirya da kuma aiwatar da wasu jiyar matakai marasa daɗi wanda suka shafi harkokin cikin gida na China, suka yi kuma katsalandan kan muradin China da bakantawa jama'ar kasar China da kuma lalata dangantaka tsakanin Amurka da China. Shugaban Amurka Joe Biden da mataimakinsa Kamala Harris sun karkata akalar cikakkiyar ranarsu ta farko a ofis kan kwamitin yaki da coronavirus na gwamnatin tarayya. An shirya Biden zai jawabi a yau Alhamis kan shirin gwamnati da kuma sanya hannu kan wasu dokokin shugaban kasa da kuma sauran ayyuka da suka shafi yaki da COVID-19. A yau Alhamis, wasu yan kunar bakin wake biyu sun kai hari a wata kasuwa a babban birnin kasar Iraki, inda suka halaka akalla mutane 23 da kuma jikkata wasu 50. Bama-baman sun tashi ne a tsakiyar Al-Sharqi, babbar cibiyar kasuwanci da ke Bagadaza. Sai dai har yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin. Irin waɗannan hare-hare ba kasafai ake samun su ba a Bagadaza bayan galaba akan kungiyar mayakan IS a 2017. Shugaba Barhama Sali ya yi Allah wadai da wannan harin, yana cewa Iraki tana adawa da yunkurin ta yadda zaune tsaye a ƙasar. Zimbabwe na zaman makokin rasuwar ministan harkokin waje kuma ministan kasuwanci na ƙasa da ƙasa Sibusiso Moyo. Gwamnatin ƙasar ta ce babban jami'in diplomasiyya ya rasu ne a ranar Laraba bayan ya harbu da cutar COVID-19. Moyo ya samu ɗaukaka ne a duniya a matsayin janar ɗin soji wanda ya zama mai magana da yawun waɗanda suka yi juyin mulki da ya hambar da daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe a shekarar 2017 wanda aka miye gurbinsa da 'yan masammanin gwagwa.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin, da misalin ƙarfe 6 na safe a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas zarabi kenan a agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayar gabatarwa. Sai kuma Julie Leathers Crashen da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa kwana lafiya, ma assalam.